Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma nake da kai gaba. Noma tushen arziki.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin Noma tushen arziki. Wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa.
Wanda baya shine ta da mu sandare da arzikinmu shine uwa uwa.
Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji makon da ya gabata, mun fara kawo muku tsokacin da wasu mahalarta taron daraktocin noma na kananan hukumomin Najeriya 774 suka yi, kan yadda za a wayar da kan mahalarta taron da kuma ba da shawarwari ga gwamnatin tarayyar kasar. Kada na ja ku da nisa, ga baban gida Jibrin da ci gaban shirin.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani shiri na noma tushen arziki. Shirin namu na yau zai dora ne akan hirarrakin da muka gabatar a makon da ya gabata game da taron daraktocin kananan hukumomi na bangaren noma na kananan hukumomi 774 da aka gudanar a Najeriya. A shirin da ya gabata kun ji tattaunawar da muka fara da shugaban kungiyar daraktocin aikin noma na kananan hukumomi 774 na Najeriya, Alhaji Idris Abubakar Bisanti, inda a yau hirar tamu zai dora ne akan matsalolin da ake fuskanta na harkar noma da kuma hanyoyin magance matsalolin. To wannan taro na ku ya zo ne a daidai lokacin da gwamnati kama daga matakin tarayya zuwa jihohi ke ta yunkuri na ganin an inganta harkar noma. Kun gamsu da ƙoƙarin da gwamnatoci ke yi?
Eh, gaskiya gwamnonin Najeriya suna ƙoƙari, sun nuna suna da son harkar noma domin sun gane lallakan ba wata hanya da zai bunƙasa arzikin tattalin Najeriya kamar noma. Mai shi ake ta surutunta, kowa sani da mai take, kuma ai sai ka kushi. Mutane sawa suka ce da ruwan ciki ake jan Najeriya. To in baka kushi ba, duk abin da za ka yi ba zai yiwu ba. A haka inda suke yi yayi, amma kuma ya kamata su dauki shawaran mu, su kira mu ga shawara. Ababe suna yi, suna da kwazon yin shi, amma ba su san inda za yi shi tafiya daidai ba. Kuma masu ba da shawara a lokaci, saboda su employee ne wayannan gwamnoni da SS ko kuma APS din su, ba su ya gaya ma gwamna gaskiya al'amarin. Gwamnonin nasu neme mu, mu da muke kasan na harkan noma, mu muka san harkan noma na su neme mu mun ba su shawara. In ba haka ba, a inda suke da kwazo akan noman nan, inda sun neme mu tun da safe da an wuce nan.
Wani irin matsaloli ne ku kuke gani ake fuskanta?
Babban matsalan da ake samu a harkan noma shine duk abin da gwamnati suke yi, suna kashe biliyoyi saboda soyayyar mutanen da suke zukatansu, saboda soyayyar noman nan da suke zukatansu. Bai kai ga manomi, babban matsalan kenan, bai kai ga manomi. Kuma in aka tambaya sai a ce an kai musu, mutum da yake Niger, kamar yanzu gwamnatin Niger yaushe zai iya biyin sa sai ce ya je kauye sani. Kuma wanda ake ba su amanan nan ba su kaiwa, illa local government ne kawai gwamnati zai iya hukunta shi, ya gaya mai cewa wannan abun na baka, kuma ka bani list wanda aka ba, kuma dole yayi. In ka duba cikin al'amarin ma, dan local government yana da tsoro da an bude mashi ido, wallahi duk abin da gwamnati ke so haka zai. Kuma shi is banned by the ethics na agricultural production, so definitely nan ne aka bursawo barin local government a baya ga harkan noma da ake shiryawa. Nan ne aka samu akasi da za a gyara wayannan manyan local government, kira su ga shawara, su ba da shawara inda za a tafiya da al'amarin nan, wallahi da an wuce wurin.
Yanzu kokarin da gwamnati ke yi na dawo wa local government karfin su na tsarin mulki, kana ganin zai taimaka?
To yana iya taimakawa, in aka samu chamomi masu nagarta, domin ai wai na baka kudi bane ba, in na baka kudi kuma baka ji ka amfani da kudin ba, ai yana an samu chamomi wanda ma akasarin kowa gidan kowa fa manomi ne a Najeriya. Daga baya aka samu magana aikin gwamnati, aka samu magana kasuwanci, aka mana wannan duka, amma ka samu wanda yake mulkin local government manomi ne, amma shi bai ma supportin harkan noma, kuma su suka fiya. In aka samu wanda suke da zuciyar noma da kuma za su tafiyar da harkan noma, kuma su supportin harkan noma, kudin na zai tambaka musu, ba wai za a sako musu kudi bane su kwashe su je su gidaje. In da ba za su yi haka ba, su fuskanta abinda talakawan suke so a yi daidai harkan noma da ya taimaka.
Professor Hassan Alhaji Muhammad shehu malami ne daga Jami'ar Tafa Balewa kuma masanin yanayin kasan noma kuma ya bayyana mini irin matsalolin da ake fuskanta da kuma matakan da manoma ya kamata su dauka domin samun amfanin noma mai inganci.
To abinda kake yi yau gobe kana yi frequently kuma baka inganta shi ba ba za ka samu abinda kake samu da ba. Akwai decline ko kuma muna kira shi soil degradation. To wannan soil degradation shine ba mu so because in mun fara samu soil degradation there is likelihood cewa ba za mu samu yield da muke samu yanzu ba. So shi yanzu shine muke advocate cewa mu samu soil health.
To an yi magana batun fasahar nan na inganta iri wanda manoma sun dade suna tsoron shi. Kai ya kaga wannan sabon tsari na genetic ko GMO?
Na'am. Actually gaskiya ba abin tsoro akan shi. Abinda ya kamata su researchers da directors da muyi magana da su jiya su ne za su kai wayannan maganganu da muyi jiya da manomi su waye da su cewa abinda suke tsoro akan cewa in sun sayi GMO seeds ba za su sake that is in misali kaman bana shekara mai zuwa in sun shuka a wajen ba zai tsira ba wayannan maganganu duk ƙarya ne. The only reason shine wayannan GMO seeds ba wale GMO seed ba improve varieties in ka shuka shi this year wannan bana in kana so ka samu abinda ka samu bara ka sake sai ka sake sai yiri in ba haka ba in ka shuka abinda ka shuka bara ba zai ka baka abinda ka samu na bara ba. That is the only problem. Amma zance cewa in ka shuka badi ko kuma in ka shuka next year ba zai fita ba duk wayannan kariya ne. Kuma mu gaya musu cewa abinda ya kamata su ne za su je wajen manomi su gaya musu duk maganganu da mu yi da su. Secondly ya kamata su yi plot demonstration trial wanda zai kawo gonakin na gojin. In manomi su gan gojin na gonakin na gojin za su yi a gane cewa maganganun da suke cewa wannan ba zai yi ba wannan ba zai yi ba duk wayannan short zai share. So ba abin damuwa kuma ba abin tsoro a cikin GMO seed. The reason of bringing it is to have high yield a samun amfanin mai yawa.
Hajiya Hafsat Gobe Muhammad na daya daga cikin daraktocin noma daga jihar Niger da ta halarci wannan taro kuma ta min karin haske game da kokarin da ake na inganta noma a jihar su ta Niger.
Alhamdulillah a gaskiya wannan taruwan ya kara mana karfi kwarai don gwamnatin Niger manomi ne don sunan da ya ansa duk kowanne sashi kake dole ka anshi noma don ya taho ne da kuzari da ƙarfin tallafa manomi da ke ƙaramin hukuma cancan ƙasa wanda ba su da ƙarfi direct a tallafa musu. To a gaskiya gwamnatin Niger ya zo da shirin noma ne don babu wani kariya a cikin ƙasa sai noma. Dogaro akan noma shine dogaro akan arziki da lafiya. To gwamnatin kan ya zo da shirin haka kuma yana tafi a haka don ya fito da tsarori wanda muke ganin nauyi ne ga manomi musamman tallafa musu da kaya a cikin sauki kuma ba da waɗannan kayayyaki na noma akan lokaci yana tallafa mana kwarai da gaske don na ga bai wuce sati daya ba da muka taru akan noma na rani. To tunda ko har muka ga an yunkura ana shirin noman rani a cikin damana to mun san cewa kayan nan zai iske mu kafin ranin nan ya zo. Shiri kafin lokaci a noma shine kyakkyawa don noma yana da lokaci da an kure lokacin da za a yi sai kaga an samu matsaloli na tawayan abin da za a samu. Gaskiya gona bako muna munna kuma muna farin ciki da tsarin da ya zo mana da shi da ayyuka da yake gudanarwa akan manomi da yake karamin hukuma.
Masu sauraro a nan zamu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe zamu kawo muku wani sabon shirin. Ku ji madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su wakilin mu a Lagos baban gida Jibrin sai kuma Fiona nan duduwa mai da ta taimaka ta hada mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Ku kuma dan gano ma tushen arziki ku kuma dan waya ina ci gaba.